Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira mummunan hari da aka kai a jiya Juma'a akan tashar jirgin ƙasa ta Ukraine da wasu wurare da abinda ba za a lamunta da su ba, kana babban take haƙƙi ne na dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da dokokin haƙƙin ɗan adam na duniya, kuma za a hukunta duk wanda ya aikata hakan. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya jaddada kiran da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi na a gaggauta kawo ƙarshen wannan mummunan yaƙi. Jami'an jirgin ƙasa na Ukraine sun ce harin ya kashe mutane 50 ciki har da yara 5, kana akalla wasu 87 sun ji rauni daga harin makamai masu linzami da aka kai akan tashar jirgin ƙasa a gabashin Ukraine da ake amfani da ita ana ficewa da fararen hula. Makamai masu linzami guda 2 ne suka afka wa tashar ta Kramatorsk. Gwamnan yankin Donetsk ya ce akwai dubban mutane a tashar jirgin ƙasan da suke kokarin barin yankin zuwa wani wuri mai tsaro, yayin da yankin yake shiryawa ayyukan sojan Rasha, a cewar Reuters. Yayin da rukunin masu EO na dakarun sojin Turkiyya suka shiga ruwa a wannan mako laman lafiya, sun kwance nakiyoyinsu na uku da suke shawagi a cikin ruwan Turkiyya tun ranar 26 ga watan Maris. Wasu ƙwararru kan harkokin teku sun ce har yanzu abubuwan fashewar na yin barazana ga mashigin ruwan Bosphorus na Istanbul. A ranar 19 ga watan Maris, hukumar leƙen asiri ta FSB ta ƙasar Rasha ta ce nakiyoyin ruwa 420 na ta yawo a kan ruwan tekun Bahar Aswad bayan da guguwa ta tashi. Hukumar ta FSB ta ce sojojin Ukraine ne suka ɗana na kiyoyin, amma hukumomin Ukraine sun yi watsi da wannan zargi cewa ba gaskiya ba ne. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a jiya Juma'a cewa wani tsohon jirgin ruwan dakon mai da aka yi watsi da shi ɗauke da sama da ganga miliyan 1 na mai, wani bam ne da ya rage ƙirinsa ya tashi, da ke tattare da tsananin haɗari na fuskantar gagarumar malalar mai a gaɓar tekun Yamal da zai buƙaci kashe kusan dala biliyan 20 wajen tsaftace muhalli. Idan hakan ta faru, malalar za ta haifar da wani gagarumin bala'i na muhalli da na jin ƙai da zai shafi ƙasar da tuni yaƙi ya wargaza fiye da shekaru 7, inji jami'in kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Yamal, David Grizzly, yana faɗa wa manema labarai. Ya ce lalacewar muhallin ka iya shafan ƙasashe da ke gabar tekun Bahar Maliya. Matsalar tattalin arziki na katsewar jigilar kayayyaki zai iya tasiri a faɗin yankin. Jirgin dakon man na FSO Sifa shi ne babban lahani a yakin da ake gwabzawa tsakanin gwamnatin shugaban kasar Yamal Abed Rabo Mansur Hadi da Saudiya ke marawa baya, da kuma 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya sake sabunta zarge-zargensa da yake yi cewa Amurka na da hannu a ƙuri'ar ƙin amincewa da salon mulkinsa a Majalisar Dokokin Ƙasar, inda ya ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan aka yi nasarar hambarar da shi daga mulki. Khan ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi daren jiya ga al'ummar ƙasar kwana guda gabanin taron Majalisar Dokokin Ƙasar don shirya yin ƙuri'a na rashin amincewa da 'yan adawa ke yi, wanda ake sa ran Firayim Ministan da ke cikin ruɗani ba zai yi nasara ba. Shugaban na Pakistan ya yi magana kwana guda bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da matakin da ya dauka na hana kada ƙuri'an da za a gudanar a ranar Lahadi da ta gabata. Mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyyar Khan mai mulki ya yanke hukunci cewa kada ƙuri'ar ya saba wa doka saboda gwamnatin wata ƙasa ce ke daukar nauyinsa. A ƙarshe, a jiya Juma'a, Amurka ta bayyana damuwanta akan rahoton ayyukan rashin imani na ƙabilanci a yankin Tigiri na ƙasar Habasha. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Prince ya ce mun lura da matukar fargaba cewa ana ci gaba da tsare dubai ɗan kabilan Tigray na kasar Habasha ba bisa ka'ida ba a cikin yanayi na barazana ga rayuwa a yammacin Tigray.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba yadda bayanai ke nuna cewar lalle an samu bayanan sirri da ke cewar 'yan ta'adda ka iya kai hari a kan jirgin ƙasa da ke kai komo tsakanin Abuja zuwa Kaduna da kuma Kaduna zuwa Abujan. Amma jami'an tsaro suka yi wasarere da wannan batu har sai da mai aukuwa ta auku. To madalla, kafin dai a kai wannan hari akan jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna, bayanai sun nuna cewar an fa samu bayanan sirri, amma sakacin jami'an tsaro ya sa ba ɗau wani mataki na kwakwara ba, kamar yadda ɗan masanin birnin Gwari Alhaji Zubairu Idris Abdulra'uf ya mana ƙarin bayani.
Wannan bayanai da aka ce 'yan ta'addan nan sun taso daga dajin Zamfara kuma za su je Rijana, an tabbatar da cewa an miƙa shi ga jami'an tsaro daban-daban, amma babu wanda ya ɗauki mataki. Hatta ma akwai wata lambar waya da aka ce a kira domin wanda ya bada wannan bayanai ya ƙara maimaita waɗansu bayanai ko ya ƙara waɗansu bayanai waɗanda za su taimaka ma jami'an tsaro domin a ga waɗannan mutane, a kama waɗannan mutane ko kuma a ɗauki mataki a kansu. To ba a yi ba, to kwana biyar da wannan rahoto da aka samu wannan hari na bom da kuma kwashe jama'a da kuma ɓannata dukiyoyi na al'umma. To kaga kenan, in babu sakaci babu yadda za a ce waɗannan abubuwa sun faru. Saboda haka abubuwa ne da watakila da kila an ɗauki mataki na jami'an tsaro yadda ya dace, da kila wannan abun bai zo ba.
Galibin satar mutanen nan da ke faruwa dai akan hanyar Abuja zuwa Kaduna galibi na faruwa ne tsakanin Rijana da Katari, inda wasu ke ganin cewar akwai buƙatar gwamnati ta tada waɗannan ƙauyuka biyu a maye gurbinsu da sansanoni na jami'an tsaro. To kome masana ke cewa kan haka? Malam Ibrahim Dan Halilu mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
Assalamu alaikum. Malam Hassan, barka da kwana. Hakika na goye bayan wannan shawara da mutane suke bayarwa na cewa a tada waɗannan garuruwa daga inda suke, domin sanin kowa ne cewa waɗannan wuraren sun zama mafaka ga waɗannan azzaluman mutane da suke kai ma mutane hari, suna kama mutane, suna garkuwa da su domin a basu kuɗi. Saboda haka tada waɗannan garuruwa yana ɗaya daga cikin matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka, ko bayan ta tashe su ta kafa wasu sansani na sojoji ko barikansu a wuraren. Bayan wannan akwai abubuwa da ya kamata, matakai da ya kamata gwamnati ta ɗauka baya ga wannan. Misali, amfani da na'urori na zamani, wato technology da ake magana, da artificial intelligence, ya kamata a yi amfani da su wajen tattara bayanai da kuma raba su. Ba yadda za a yi a ce a wannan karin da muke ciki na 21 a ce ƙasa irin Najeriya mai faɗin ƙasa mai yawan mutane kusan miliyan 200 a ce har yanzu hanyoyinmu na tsaro, dabarunmu na tsaro irin tunani ne irin na da, akwai buƙatan a canza shi. Na biyu, akwai maganan da shi kansa tsohon shugaban 'yan majalisar dattawa na da, Bukola Saraki, ya yi kwanan nan ya ba da wasu shawarwari guda biyar. So ina ga waɗannan shawarwarin ma da ya bayar su ma za su taimaka, wanda technology ɗin, amfani da technology yana ɗaya daga ciki. Bayan wannan akwai bukatar Najeriya ta zauna ta yi tunani akan waɗannan mutane. Shin ƴan Najeriya ne ko ba ƴan Najeriya bane ba? In ba ƴan Najeriya bane, ya kamata da wuri-wuri gwamnati ta dauki mataki akan su, ta fidda su daga ƙasar nan. A fitar da su, ba za su zo su zama mana matsala a cikin ƙasar mu. Dukkan su akwai kasashen da suka fito ciki. Ayi magana da ƴan mutanen shugabannin ƙasar su, a maida su.
Kwararre kan sha'anin tsaro Dr. Sani Aliyu, wanda ke ganin abu ne mai wuya a tada ƙauyukan nan biyu na Rijana da Katarin, amma ya ce duk da haka akwai abin yi.
Mawuyacin abu ne a ce dai a tada ƙauyukan gabaki ɗaya, haka nan akwai yanda za a fitar da hanyoyi wanda yake za a samu cikakken bayani da labarin abubuwan da suke faruwa a ƙarƙashin ƙasa ba tare ma da an tada ƙauyukan nan ba. Akwai hanyoyi kala-kala, na ɗaya yanda za a fahimci abubuwan da ke faruwa, kuma akwai na'urori kala-kala wanda ke za a amfani da su domin tantance abubuwan da suke faruwa a wajen.
Dangane kuma da bayanan sirrin da ake cewa an samu kafin kai wannan harin a jirgin ƙasa, a cewar Dr. Sani Aliyu, to wace hukuma ce ke da ikon ɗaukar mataki akan kan wannan bayanan sirrin?
Babu hukuma guda ɗaya wanda aka ba wannan hakkin, ko kuma da kundin tsarin a Najeriya gabaki ɗaya, constitution na Najeriya ta ba su wannan dama, ta ba su wannan hakki domin su kada wannan tadarci da ke faruwa. Kuma ko da su DSS sun samu cikakken labari, to mawuyacin abu ne gare su su ce to ga waɗanda suka ba wannan abun kuma ba su yi komai a kai ba, saboda ainihin babu hukumar da aka ba da wannan, aka ba su wannan dama, ko kuma wannan constitution na Najeriya ta san su ainihin hukuma an kafa su ne domin kauda ta'addanci a Najeriya. Saboda haka in ka kalli soja shi na ɗaya ya kare daraja da mutuncin ƙasa ne, shi ne abinda kundin tsari na shari'ar ƙasar Najeriya ta bada san ta ba su. Sannan kuma ka kalli ƴan sanda abinda kundin tsarin wannan dokokin Najeriya ta ba su, shi ne su tabbatar da zaman lumana da kuma bin doka a ƙasa. To waɗannan mutane, wannan hukumomi guda biyu da na ambata da na ambato, su ake da kusancin a kare ƙasan da kuma mazauna ƙasa. Saboda haka ni a nawa yadda duniya ke tafiya yanzu, da kuma irin tsarin tsaron da muke da shi yanzu, gaskiya babu tsari ingantacciya wanda yake an kafa ta domin kauda wannan al'amari. In za mu yi la'akari da Amurka, a lokacin da abin ya faru da su, suka sa sojojinsu da 'yan sanda da suwa ne jami'an tsaro, aka kauda al'amari, aka dan sa a al'amarin barazanar ƴan ta'adda ya dan lafa. Sannan suka kafa wata hukuma wanda ake kira Homeland Security, wanda shi tsarin dokokin constitution ɗinsu ya ba su wannan haƙƙin domin kauda ta'addanci a ƙasansu. Mu kuma nan in ka lura yanzu Najeriya ita ce ta biyu wanda take fuskantar barazana irin wannan na ta'addanci a duniya gabaki ɗaya. Saboda haka ina kira da babban murya shi shugabancin Muhammadu Buhari ya ƙara nazartuwa domin a duba a kafa ƙungiyar da ke, ko kuma a kafa hukumar wanda zake su haƙƙin su kar da wannan ta'addanci a ƙasar nan.
Shima Ibrahim dan Halilu na ganin akwai ƙarin matakai da ya kamata a dauka domin yau tufkar hanci.
Akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta shirya wani taro a tattauna ita matsalar tsaron nan a baje ta a faifai. Me ya kawo wannan matsalar ta tsaro? Akwai sakaci, akwai cin hanci da rashawa wanda ya sa aka karkatar da kuɗin sayan makamai shekara da shekaru. Ana fidda kuɗin da za a sayi makamai ba a saya ba, wanda za a yi training sojojinmu ba a yi ba. Wannan abu yana ɗaya daga cikin babban matsala, kuma abin mamaki ne a ce wannan gwamnatin da ta yi ikirarin ta tona asirin ita waccan tsohuwar gwamnatin akan kuɗaɗen makamai da wasu mukarraban gwamnatin waccan mai shuɗewa ta yi babakere a kansu, har yanzu ba mu ji mutum ɗaya wanda aka kama aka tsare shi aka kulle shi ba akan wannan kuɗi da suka rarraba ma kansu. To me yake son a ga a faɗa ma mutane? Kenan ba da gaskiya ake ba. Idan za a yi wannan faɗan da waɗannan mutane, kamata ya same su har mazauninsu, kuma a yi faɗan, a yi ta ƙare, a ɗauki ranaku ko kuma makonni ana ba ta kashi gaba ɗaya wannan access ɗin tun daga Sokoto har zuwa Niger. A share shi kam, ba wai a je a yi lugudan wuta a wata jiha ba, bayan kwana biyu su gudu su koma wata jiha, can kuma su je su yi tabbakinsu, sannan kuma a bi su a can. To dole ne kawai lokaci ɗaya za a yi musu wannan, a yi ta ƙare.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu faji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shi ne wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Wa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan shiri na dan gari. Yau muna tare da wani dattijo wanda zai ba mu tarihin garin Kwarau. Kwarau gari ne da yake karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna. Kada dai in cika ku da surutu, bari in muji ainihin sunan dattijon da muke tare da shi.
Assalamu alaikum, ni ne mai anguwa Musa Dahiru, wakilin sarkin Kwarau.
Tumadala mai anguwa, barka da zuwa, kuma muna maka fatan alkhairi tare da addu'a za mu ji cikakken tarihin garin Kwarau. Menene asalin kafuwan garin Kwarau wadda ake kira Kwarau a yau, kuma wasu suna ce mata Sabon Benin? Menene asalin ita garin Kwarau?
Kwarau asalinta mutum uku ne suka kafa ta, sun kuma samu ainihin wani daga ciki a masarautar Zazzau shi ya zo kawo bayan shi wannan wuri. Da ya kawo bayan shi wannan wuri a suna zaune, sai can ya hau dawakin shi ya zo ya ga bayan shi ya koma cikin garin Kwarau. To sai wasu mutane guda uku suka zo suka dinga kewaye gari, suka duba ɓangaren yamma rafi ne, ɓangaren kudu rafi ne, ɓangaren gabas maramara ne. To sai suka duba suka ce, to ai gurin yayi kaɗan, akwai makara amma a arewa ne. Arewan nan kuwa tana cikin gidan gonan Zariyawa ne, hukumar Zariya ne, kaga ba su da iko su ɗibi wannan wuri. To shi wanda yake da wandin nan bayi da ya kawo su wannan, kaka ne na iyayenmu, kakan iyayenmu shi ne ya zo ya kafa ya aje wannan bayi a wannan. Sunan shi Usman, dan sarkin dawakin Zazzau Abubakar.
Shine wato ainihin ya fara kawo mutum ya ajiye a ƙasan Kwarau.
Kwarai kuwa
kawo bayinsa kenan.
Eh, to ana nan sai mutanen guda uku suka zo suna kewayawa sai ce to ai wannan wuri ba zai yi ba gari ba zai kafa ba anan to sai cikin babban bawon su sai shi Usman din nan yazo da yazo ya same shi sai ce wasu baki sun zo suna kewaye wurin nan sun ce za su kafa gari sai ce ina suke a kira su su zo in gari yayi dadi ai da mu ciki shi to alhamdulillah sai tafi ji kira mutanen nan suka zo yace ina suke so a arewa ce su dibi inda suke so arewa su kara shiga garin to abinda aka yi kina wannan lokaci sai suka kara mutanen nan ku mutum ukun nan da Isau da Misaje da Hana aiki
sunan suke nan
su uku din nan
yan uwan juna ne ko kuwa
Allah ya hada su suka zo kafa garin Isau Misaje Hana aiki kuma zan maka bayani kamar yadda kowannen su daga ciki yake Misaje shine ainihin gidan limanci na asali na farko na kwarau su ne gidan salai shehu ciyama shi ne mai sage Hana aiki a irin gidan babana ne ma dakin fawa gidan koshi to su ne iyalin Hana aiki to shi kuma Isau bai haifa ba a haifa mashi ba kajin da binki
menene ka sani ainihin sana'ar mutanen kwarau
alhamdulillah mutanen kwarau suna da sana'a wasu bangare suna gine-gine irin na tukunya sauransu da wasu abubuwa kuma wasu kuma manoma ne noman nan ta yi tasiri fiye da yadda ake zato a garin kwarau ta fitar da kwarau fiye da yadda ake zato
in an ce kwarau a noma me aka santa da shi
abinda aka sani da kwarau bayan an taba sai muka dawo ba mu kaman abinda za a zo a samu kwarau shi na farko rake ce na biyu aka dawo kan doya sannan aka samu talkace sauransu amma rake in aka zo aka ce kwarau iya ido za ka yi gani rake ne kawai ya kai komo
shi ne babban noman su
yawwa
kuma shi aka fi sanin su da
shi aka fi sanin su da shi za a zo mota a daga dauka ana kai wurare daga nan kuma sai Allah ya kara bude wasu hanyoyin sai ana noma doya amma a sa rogo zuwa su walihan a fadama duk ana yi
kai maganin kasuwa ya kasuwan kwarau take ta fara ci da kuma dai da take ci da kuma yanzu a kwatanta amfani da kuma yadda cin kasuwa take ga kowane mutanen duniyar nan
a matsayin kasuwanci na kwarau lokacin da ta yi fawa ta nunka yanzu kusan goma tunda a kudancin nan namu ko arewacin mu namu daga ciki babu inda ba a san garin kwarau ba
kasuwan
a zo a sai kaya a dora a kai Sokoto da Katsina Kano duk za a dauka daga nan har Maiduguri ana kai kaya
wasu abubuwa kake ganin kwarau yanzu ta rasa idan muka yi la'akari da kayan more rayuwa na bil'alam tun da yanzu an samu cewa wasu abubuwa ne kwarau ya kamata a ce tana da su wanda ba ta da shi yanzu
akwai wasu abubuwa yanzu maganin da ke a yankin kwarau ba ya ka gaba mu da wani dam wanda za a yi amfani wanda za a yi wannan yi na aiki ne na rani wanda za a mutanen kwarau za su yi amfani da shi ba mu da shi albarkan Allah da mafi rafin nan da muka sani da shi ne don yanzu ina ganin mutanen mu daga cikin ma'aikata rashi akwai wanda suke zuwa wannan dam din su zo su nemi wuri zuwa hagwa wuri suna zo su nemi wuri don su yi aikin nan rai in suna shi za su tashi shi ai ba za su je ba sai su tsaya su nemi abincinsu a yankin mahaifansu da masarautarsu
sunan kwarau ya gauraya da binnin yaro me ya kawo sunan kwarau ya gauraya da binnin yaro domin ka yi mana maganin wata binnin yaro amma yanzu kwarau kamar sunan binnin yaro ya kwace mu kwarau suna sai dai a ce je kwarau amma kuma duk wanda zai ce zai zo kwarau binnin yaro zai fara fadi me ya kawo wannan
alhamdulillah dalilin binnin yaro garin binnin yaro yana can kafin a kafa kwarau binnin yaro an riga an kafa ta ita binnin yaro tana arewa ne maso gabas da kwarau mu yankin mu nan iyakan mu wajen durin iyakanta nan shine bangaren kwarau su kuma abin da ya shafi bangaren
dandani tsallake wancan da wannan tsallake to shi kuma yana binniyar ne tsohuwa
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
dani ba be bari na ji dadi ba uban na zayarun zamani idan mu da shi ba be tashi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da ka ba
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.